godiya ta tabbata ga Allah, kuma mun shaida babu wanda ya cancanta a bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai, wanda ba shi da abokin tarayya cikin komai nasa. Mun shaida Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne, ko manzon Allah ne. Allah kai salati da taslimi da albarka gare shi da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar alkiyama. Al'ummar musulmi, sakon wannan satin shine mu dinga yin nazari muna duba cikin saurin canjawar lokaci da ficewar kwanaki, ficewar satuttuka, shudewar watanni da shekaru. Mu dauki darasi cikin irin gaggawar da lokaci yake yi. In ka tambayi dan shekara 40, kai mata tambaya ka ce eh nutsu yayi tunani, ya aka yi shekara 40 bai gano ba. Ka tambayi dan shekara 50, ka ce ya baka labarin yadda shekara 50 din nasa suka fice. Dan shekara 60 ko 70 ko 80, kai ko shekara 100 mutum yayi da 20 a duniya, in ka tambaye shi zai ce wannan shekarun sun fice kamar kifta da bismillah. Yanzu kamar jiya ne ko shekaran jiya muka sauke azumi na watan Ramadan, muka je muka yi sallar Idi, muka yi shagulgula na munna, mun sauke azumin watan Ramadan. Lokaci kankani sai muka ji cewa lokacin aikin hajji ya zo. Akai ta shirye-shirye wanda Allah ya ba ikon aikin hajji, ya je aikin hajji ya dawo kamar kiftawa da bismillah. Yanzu muna jajiberin watanni na azumi. Watan Sha'ban shine wata wanda yake zama kamar jajiberi na shiga watan azumi na Ramadan. Mun yi waɗancan ayyuka tare da wasu, amma yanzu babu kowa daga cikin waɗanda da yawa muka yi wannan ibada tare da su. Akwai wanda mun fara wannan ibadar da shi, duk an yi waɗannan abubuwan da shi lafiya ƙalau, amma yanzu ba shi da lafiya ina gida. Wani an fara wannan ayyuka na alheri tare da shi, an ƙare lafiya, ya samu damar yin azumi, ya je idin ƙaramar sallah, ya tafi aikin haji, ya hau arfa, duk abin da ake na ibada ya yi ya dawo, yana cikin wadata, amma yanzu ba shi da kosisi. Wani kuma a bara ba shi da kosisi, amma yanzu ya zama mai hali. Wani da shi ake ba wa umarni, shi ne gama garin mutane, amma yanzu kuma shi ne ke ba da umarni, ya zama shi ne jagora ko kuma shi ne shugaba a cikin al'umma. To wannan abu ne wanda ya kamata a ce mun yi izina a kansa. Mun ɗauki darasi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abi Huraira, yana cewa alkiyama ba za ta tsaya ba sai zamani da lokaci ya yi dab da dab. In an wayi gari kafin ka ce kwabo rana ta yi, kafin ka ce kwabo rana ta faɗi, kafin kifta da bismillah dare ya yi, dan lokaci kankani za ka ji gari ya waye. Haka nan da nan in kana kirgawa da yatsunka sai ga wata 12 ya fice, kwana 360 da ɗoriya sun riga sun fice. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce alkiyama ba za ta tsaya ba sai haka ta faru. Yace shekara za ta zama kamar wata ɗaya, wata ɗaya zai zama kamar sati ɗaya, sati ɗaya zai zama kamar kwana ɗaya, awa ɗaya ba ta da bambanci da ka ƙetta wa karmami wuta ɗan jiran da za ka yi ya ƙone ya marmashe ya zama toka. Wannan malamai sun yi maganganu a kan wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dangane da abin da yake nufi. Sun yi magana guda biyu. Wasu sun ce wannan maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa tana nufin za a ɗauke albarka daga cikin rayuwar mutane. za a dauke albarka daga cikin mu'amalar mutane, za a dauke albarka daga cikin dukiyar mutane ko mulkin mutane. Mutum zai maka mulki na shekara 8 a irin kasar mu. Idan ya sauka, in ka tambaye shi ko ka tambaye al'umma wani amfani suka samu a cikin mulkin sa, ba za su yi maka bayani ba. Wani ya shekara 4, in ka tambaye shi wani amfani aka samu a cikin mulkin sa, ba za ka iya bayani ba. Sannan wani zai samu tarin dukiya, yayin shekaru da dukiyar, in ka tambaye shi me yayi amfani kansa ko yayi amfani al'umma da wannan dukiyar sa, ba zai iya maka bayani ba. Haka na lokaci za a zauna a kan titi a gefen hanya a shimfiɗa tabarma, wasu suna karta, wasu suna ludo, wasu suna gulma, wasu suna kinibibi, wasu suna siye suna siyarwa. Kafin ka ce menene wannan, lokaci ya tafi ba tare da an yi annabi salati ba, ba tare da an yi istighfari ba, ba tare da an karanta alqur'ani ba, ba tare da an yi wani zikiri daga cikin zikiran da ake yi domin samun neman yardar Allah da neman kusanci ga Allah. To wannan dai yana nuna alamar rayuwa ba ta da albarka, an kwashi albarka. Wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a, wannan ma'anar ma'ana ce ba ta zahiri ba, amma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi da wannan hadisin nasa shine abinda ya faɗa. Lokaci zai dinga gudu. In an haifan maka yaro ko yarinya, kafin kifta da bismillah ta zama katuwa tana jiran auren da ita, baka shirya ba, za ka ga cewa lokacin auren yarka yayi ko lokacin auren ɗanka yayi. Ana daura maka aure, kafin kiftawa da bismillah sai ka ji an ce matar ta haihu. Wataƙila ma kuɗin hayan da ka biya bai ƙare ba, ta samu ciki amma ta haihu, sai a yi maka haji da umara. Lokacin suna ya zo, lokacin biyan kuɗin haya ya zo. To wannan duk an ce yana daga cikin taqarubu zaman wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Wasu kuma daga cikin malaman zamani sun ce akwai ma'ana ta uku, shine saurin yadda za ka iya haɗuwa da ɗan uwanka ko da ina tana. Yanzu in ka shiga jirgi daga Kano, in za ka tafi tana awa nawa za ka yi? Wanda ake ganin a da an cewa da ya tafi birnin sun kamar ya tafi ƙarshen duniya kenan, bangon duniya na ƙarshe shi ake ganin birnin sun. Jirgin sama zai iya ɗaukan ka daga nan ya yi tafiyar awa 13 da kai ko awa 12 ko awa 14 a sama. In ma za mu iya kwatantawa kamar ka ce maka, da in mutum zai tafi maka, in aka taru aka dinga koke-koke saboda ya tafi ba lallai bane ya dawo, to shikenan shi ne ake cewa Allah ya kaddara saduwanmu. An san wani in ya tafi ya tafi kenan, ba zai dawo ba, ko babu wanda zai ƙara jin labarinsa, tunda tafiya ce akwai fargaba a cikinta. Za a je a yada zango a wani garin, sai an zauna an yi noma, an yi kiwo, an yi girbi, an siyar da wani, an yi guziri da wani, sannan a ƙara tafiya. In an ɗanyi wasu watannin a ƙara sauka a wani gurin. Amma yanzu in ka tashi daga filin jirgin sama na Malam Aminu, awa 4:30 ka sauka a Jidda. In ka shiga jirgin ƙasa mai sauri, awa 2:30 ta kai ka Madina garin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuma ka zo kai umra watakila a cikin awa 1:30 ko awa 2 ka gama. In ka gama ma za ka iya dawowa. Tunda an samu wanda suke da hali a ƙasar nan, akwai wanda duk juma'a a masallacin harin yake yi, saboda akwai wadatar kuma akwai dama, sannan kuma akwai kayan aikin. Za a hau jirgi, za a hau mota, sannan wannan ma'anar kenan. Sannan akwai wata ma'anar da suke cewa harkar waya ɗin nan. Yanzu-yanzu na sai ku yi magana da wani mutum yana wata ƙasar, yana kallonka, kana kallonsa. Yanzu za ku ga hatta tarurruka ana yin su ta hanyar Zoom. Wani yake yin amfani da kalmar Zoom, ina cewa sai ka zumo ɗan uwanka, sai ya zumo ka, kamar dawo da shi kusa da kai, shi ma ya dawo da kai kusa da shi, ku yi hira, ku kumore, ko ka gabatar da ka karantar, kai wa'azi, kai bi ta wannan hanyar. Wannan shi ma duk yana daga cikin taqarubuz zaman. Wannan wayoyin wanda da kusan shekara 60 zuwa 70 da suka fice, kusan ko 80 lokacin da aka fara kiran sallah a cikin lasifika irin ta da bututun lasifika, aka kawo ta masallacin harami, akwai mutanen da suka tare jema suka ce an kawo shirka da tsafi cikin masallacin harami, ta yaya za a dinga harka da aljanu? Mutum yana nan yana magana na wani gurin yana ji, sannan da aka zo maganar tangarahu ana yi, ko ko maganar irin telegraph ko wani makamantan su irin abuwa dai, har aka zo aka fara magana da waya irin ta gargajiya ta da can, wacce za a zaga ai ta juyawa, ana juya har ka kamo mutum ku yi magana tare da shi, cewa suka yi aljanu ne, kuma duk wanda ya wannan ya bayi shirka, saboda zamani ba a samu wannan wayewar ba. Yanzu an gaya maka jirgin sama zai kwashi adadin mutanen da zai tashi da su sama, a da shekarun kafin ai jirgin sama babu wanda zai yadda. To na ce shi ma dai yana daga cikin taqarubuz zaman wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishara zuwa gare shi. To amma dai abinda zamu dauka a cikin wannan shine mu duba mu ga in gari ya waye asuba ta yi mi sallar juma'a, kafin ka ce meye wannan wata juma'a ta zago, wata yi kafin ka ce wannan, yanzu duk wanda yake daukan albashi in ka kirga masa daga sanda aka dauke shi aiki wata nawa ne yana daukan albashi, wata kila ba zai iya tunawa ba, amma dai yana ta cin kudin rayuwarsa kamar yadda Imam Al-Hasan Al-Basri yake faɗa, yake cewa mu dinnan da ka gamu kamar lokaci nake, duk sanda muka ƙara kwana daya muna ƙara kusantar lahira ne, watan ci gaba muke yi na mai haƙar rijiya. Wanda yake samun ci gaba ba na mai haƙar rijiya ba shine wanda kullun ya ƙara kwana daya yana ƙara yawan aiki ne na samun lada, amma in kana ta ƙara kwanaki baka ƙara komai, to mutum yana yin ci gaba ne irin da masu haƙar rijiya. Kuma wannan abin da yake tafiya ije idawo na canjin lokaci, canjin yanayi, canjin rayuwa, duka abubuwa ne wanda suke bukatar a yi tunani. Shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin littafinsa yake cewa inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Wannan sauye-sauyen suna bukatar mutum ya dinga yin tunani, amma ba kowa ne zai wannan tunanin ba sai mai hankali, ba kowa ne zai dauki wannan darasin ba sai wanda yake da hankali. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya kwana bai bacci ba, lokacin yana ɗakin Nana Aisha, kuma in ya tashi yana sallah raka'a biyu ya fashe da kuka, ya raka'a biyu ya fashe da kuka. Nana Aisha ta ce ya haka, har sai da Bilal ya leko gidan manzon Allah yace ya Rasulullah an yi as-salatu, lokacin sallah yayi sai tar da Bilal ina kuka, ya tar da manzon Allah ina kuka, yace ya Rasulullah me yake, me yasa kake kuka, yace ya ba zan yi kuka ba, gashi Allah ya saukar da inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Ice ai dole ne kuka, Allah madaukakin sarki ya tabbatar da azabarsa da uqubarsa ga wanda ya karanta wannan ayar bai tafakkuri ba. Wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar, haka manzon Allah ya faɗa. Har an yi wa wasu daga cikin masana, daga cikin malaman musulunci, aka ce to ya zami mu akan kanmu yanzu muna ta karanta wannan ayar ba ma ma tunanin, sai ce mafi karancin abin da zai kubutar da kai daga fadawa cikin waccan musibar ta wailun da annabi ya faɗa shine ka karanta ayar ka san ma'anarta. In ka karanta ta baka san ma'anarta ba, to akwai matsala. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da yake son ya koya mana yadda rayuwar mu ya kamata ta kasance, yace malam kai sallah a tsaye shine abin da aka umarce ka da shi, in ba za ka iya a tsaye ba kai a zaune, in ba za ka iya a zaune ba ka kashingida. Shine malamai suka ce wannan yana nuna mana fadin Allah ta'ala wanda yazo a cikin ayar allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, watan yabo ne ake ga wanda suke ambaton Allah, suna zaune ne, suna tsaye ne, suna kwance ne, suna kashingida ne a kowane lokaci, kamar yadda manzon Allah yake yadhkurullaha ala kulli ahyani, duk sanda kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina cikin ambaton Allah ne. Shi yasa yace kada ka kuskura a matsayinka na musulmi, ka sa harshenka ya zamanto bushashe, so ake harshenka ya zamanto danye kana ambaton Allah, kuma ambaton Allah nan yana da yawa, ko ba wata wahala ce da shi ba, da fatan baki ake motsa bakinka zaka yi kawai. Shi yasa annabi ya magana akan kalimatani khafifatani ala lisan habibatani ila arrahman, kalmomi guda biyu ba su da wahala, ba su da nauyi akan arshe, sannan kuma Allah ina kaunarsu, shine tasbihi da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Annabi Isa alayhi salam daga cikin maganganun da aka ruwaito wanda yake gaya wa almajiransa yana cewa ya kai dan adam mai rauni duk inda kake ka ji tsoron Allah kun ga wannan yayi daidai da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqillaha haythu ma kunt duk inda kake ka ji tsoron Allah sai ce wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha in kai abin da ba na kirki bai kokari kai abin kirki wa khaliqin nas bi khuluqin hasan kuma ka yi wa mutane ka zama to kana da kyakkyawan mu'amala yadda za ka yi mu'amala da kai da mutane ɗan uwa ne abokai ne makota ne annabi Isa alaihi salam yake kai dan adam mai rauni ka ji tsoron Allah duk inda kake wannan duniyar so ake ka zama bako a cikin ta wanda annabi yake kun fi dunya ka annaka garib au adir sabil ka zamanto kamar bako ko dan tafarki annabi Isa yake wattakhidil masajida baitan kamai da masallaci ya zamanto shine gidanka wato ko da yaushe zuciyarka tana rataye da masallaci kamar yadda annabi ya faɗa daga cikin mutane guda bakwai da za a yi musu ilwa ranar alkiyama akwai mutumin da zuciyarsa take rataye da masallaci duk inda ya ji kiran sallah zai tsaya a yi sallah annabi Isa yake wa allim aynaikal buka koya wa idanka kuka kukan tsoron Allah ba kukan munafunci ba ba kukan asara ba ba kukan nadama ba akan wani abu na duniya da ka rasa a'a kukan da zaka yi saboda tsoron gabuwarka da Allah madaukakin sarki ba kuka akan wata duniya ba sai ce waje sadaka sabr ka koya wa jikinka hakuri in kai hakuri jikinka zai iya karban yunwa zai iya karban matsi zai iya karban takura amma zaka iya hakuri to wannan zai sa zaka tsare dokokin ubangiji ba zaka yi abin da Allah baya so ba wa qalbaka alfikr kuma ka koya wa zuciyarka ta dinga yin tunani wala ta hatamma bi rizqi gadin kakka damu da abinda zaka samu na gobe haka ake so watan abinda ya fice baka da iko da shi abinda kake ciki shine naka kuma sai yadda Allah yi abinda bai zo ba me naka a cikin sa ka dinga tunanin to goban aka yanzu ina za a samu kudin koko da kosai wannan ba aikin ka bane barwa Allah amma abinda ake so sai ake dage kai aiki in kai aiki sallama wa Allah shi yasan yadda zai yi da kai shi yasa za ka ga daga cikin hikimomi na Hausa suna cewa wai bakin da Allah ya tsaga in dai ka zo duniya sai ka ci sai ka sha ko mai daɗi ko marar daɗi ko da yawa ko kaɗan kuma duk yadda za a yi yanzu ba yadda za a yi ka samu mutane musulmi suna yawo da gidan sai dai a ce an fi ka can kaya kafin wasu tsumma an fi ka masu yawa kai ko baka da su da yawa amma dai ko yaya Allah madaukakin sarki sai ya baka kamar yadda wani malami yake fara yake cewa za ga uba yana ta fama da matsala rigarsa kwaya uku takalminsa daya hularsa daya amma sai ya haifo da in aka dinga kawo masa kayan barka sai an tuka akwati guda kaza waye bashi Allah wannan shine ma'anar nahnu narzuquhum wa iyyakum ko nahnu narzuqukum wa iyyahum mu muke ba su mu ba ku ko mu ba su mu ba ku watan babu wani wanda yake cin arzikin wani to in aka samu wannan to sai a zauna lafiya sannan ba za a samu matsala ba amma dai abu uku malamai suka ce kamata mu yi la'akari da su saboda saurin lokaci da yake ficewa abu na farko kada mu zamanto gafalalle mu zamanto muna fadake muna watsake abu na biyu mu imani da hukuncin ubangiji duk abin da Allah ya hukunta mana mu dauka cewa mun yadda ko mun gamsu sannan mu mi kauyen mu ga Allah shine al-imanu bil qada'i wal qadar sannan abu na uku shine mu fahimci wannan duniyar daman haka take ba ta tabbas Allah da ya halicci duniya ya gaya mana inna ma masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idha akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha fidan ka'allam tagna bil amr ita wannan duniyar kamar watan ayi ruwan sama ne ayi shuka yabanya tayi gari yayi kore yayi fatau yayi shar lokaci guda an Allah ya ga dama sai turo da wata matsala in ka zo sai ka kamar ba ai shuka ba kuma ko babu matsala in aka yi shuka ta fita in aka yi girbi aka kwashe komai idan damula ta taho in aka nuna maka wannan gurin ana yin shuka cewa za ka yi ba za a yi shuka ba saboda bushewarsa to haka rayuwa take komai zai iya canjawa komai zai iya sauyawa dan haka ya kamata mu tanadi mu shiri musamman watan azumi ya kusanto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin watan sha'ban din nan yana yin azumi da yawa kamar yadda yake yin litinin da alhamis akai masa tambaya yace domin duk sati da ranar litinin da ranar alhamis ana kai ayyukan bayi zuwa ga Allah kuma a cikin watan sha'ban ake kulla duk abin da zai faru abinda duk zai faru kusan a shekara ana tsara shi a cikin wannan watan saboda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kuma ana daukan ayyukan bayi na shekara guda akai gaban Allah to sai annabi yake cewa ina son cikamakin ayyuka na izamanto an cika su da ayyuka na azumi shi sai annabi yake yin azumi ko bayan Allah idan wannan watan yazo za ga suna yin sadaka suna karatun qur'ani da yawa suna qiyamul layl suna yin azumi saboda idan watan azumi yazo za su zo cikin shiri sun saba wanda ya shekara bai yi azumi ko kwaya daya ba idan aka ce an ga wata sai gaban sa ya fadi saboda ina tunanin kishirwa ina tunanin yunwa sannan zai dinga fargaba wannan masallacin za su tsawaita sallah ko za su takaita amma in yana kamanta qiyamul layl idan watan azumi yazo dan aje ayi tarawihi da shi ta izu biyu ba zai tayar da hankali ba ko ayi tarawihin ta izu daya ba za ta tayar masa da hankali ba in ma ba zai iya ba ya samu masallacin da ake karanta daga alamtar kaifa zuwa minal jannati wannan tunda cewa kai fattaqullaha masata'atu kan ka dauki abinda ba za ka iya ba amma inda hali ka tafi masallacin da ake yin sallah mai tsawo domin ka kusanci Allah kai addu'a ka nemi taimakon ubangiji abu na karshe da nake so na kawo mana shine mu ƙara dagewa da addu'a yanayin da muke ci a cikin wannan kasar akwai damuwa ba wai magana tattalin arziki kadai ba maganar harkar tsaro din nan fa abubuwa suna neman su ƙara ta'azzara in ana jin labarin abubuwan da yake faruwa a wasu guraren mutum zai kasa bacci yanzu mutane da ake kamawa domin a karɓi kuɗin fansa yanzu kama mutanen ake yi kuma a karɓi kuɗin fansan sannan a yanyanka su kuma kullun abin da yake faruwa kaje an ce an tafi da mutum 100 an tafi da mutum 40 an tafi da mutum 60 dan labarin ma da ake sawa mutane su dan ji domin su ƙara yin addu'a yanzu ake a kulle kofofin ma kada ma a ji labarin dan haka ne ma za ku ga taron majalisar koli na shari'a na kasan nan sun kai ga matsaya akan abubuwa kusan guda 11 daga ciki akwai magana tsaro din nan cewar ayi addu'a kowa da kowa yi addu'a gurgurun abin da zai iya sannan kuma gwamnati ta dauki mataki domin ita Allah ya dora wannan aiki tayi abin da za ta iya sannan maganar tattalin arziki shi ma a samo hanyoyin da za a bi mutane su samu walwala su samu farin ciki sannan maganar sake duba dokokin haraji din nan da suke tayawa da mutane hankali wanda har yanzu ba a san inda suka sa gaba ba sai dai sabuwar shekara in ta zo nan gaba ne za a iya ganewa za a dasawa waso ne akan dukiyar mutane za a yi wane ne ba wanda zai iya ganewa sai in karshen shekara ya zo sannan daga cikin muhimman abubuwa da aka kai gare su shine mutane su ƙara yin addu'a kuma duk wanda yake da ikon da zai kai sako inda yake jin sakon zai kai ikai cewar wanda aka ba wa riko ko aka nada a matsayin shugaban INEC na Najeriya bai cancanci ya zama shugaban INEC ba kuma duk zaben da zai yi a wajen musulmi zabe ne wanda zai zama zabe ne haramtacce don ba shi da adalci ko ba ya tsoron Allah tunda shi ne ije kai kara ya dai faɗi cewar ane wa kiristocin Najeriya kisan kare dangi wanda duk wanda aka fi kashewa a duk Najeriya babu kaman musulmi musulmi su ne victim amma sai aka je aka canja maganar mutum ya je ya dauki labarin ƙarya ya kai wata ƙasar domin ƙasar ta kawo ƙasar sa hari to taya wannan mutumin zai zama adali taya wannan mutumin zai zamanto wanda za a amince masa zai zabe na gaskiya shi sa majalisar kolta shari'a ta yi Allah wadarai da turda abin da yi sannan kuma ta tabbatar da cewa zaben da zai gudanar haramtacce ne ya kamata a gaggauta sauke shi ko ya sauka da kansa ko kuma a tsige shi Allah madaukakin sarki muna roƙonka da sunayenka kyawawa da sufofinka madaukaka Allah ka biya mana bukatunmu na alheri Allah ka warware mana matsalolinmu Allah duk wata damuwa da muke ciki Allah ka yaye mana ka ba mu mai kyau a duniya ka ba mu mai kyau a lahira ka raba mu da azabar duniya da azabar lahira wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa qumu ila salatin rahmatullah